Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sura na Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 11 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kamfanonin inshorar lafiya a Amurka za su rika daukar nauyin gwajin cutar corona. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugabannin majalisar dokokin Amurka don duba yadda za a taimaka wa waɗanda suka yi asara saboda cutar corona. Sannan a ƙasar Kamaru an shiga zaman tsartsar a garuruwan da kuma ƙauyuka da suke makwabtaka da sashen Ingilishi saboda yakin da ake.
To kanin labarin kina aka ji. To cikin shirin za ku ji cewa lauyoyin tsohon sarkin Kano na shirin kalubalantar tsare shi da ake ci gaba da yi.
Kuma mun tsasa su sake shi kuma ya koma wajen iyalinsa, kuma mun ba da wannan sanarwa cewa lalle in har zuwa wayau gari ba su sake shi ba, to za mu gabatar da ƙara gaban kotun tarayya.
Wani tsohon mai garkuwa da mutane da ya tuba ya yi kira ga abokan aikinsa masu garkuwa da mutane kamar haka.
Kiran da nake musu wanda ya yarda ya ji, wanda ya san na aiki da shi ya ji, kiran da zan mishi kawoyin da zan bashi ya kawo kanshi, in bai kawo kanshi ba kuma in kawo shi wanda na sani.
Haka kuma za ku ji kira da wasu 'yan gurin hijirar Katsina da wata kungiyar al'umma suka yi game da halin rashin tsaro a jihar Katsina. Sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kamfanonin inshorar lafiya a Amurka za su rika daukar nauyin gwajin cutar corona, a cewar mataimakin shugaban Amurka Mike Pence a wani taro a fadar White House jiya Talata da shugabannin manyan kamfanoni. Dukkanin kamfanonin inshora da suke nan wurin ko ma kafin yau din nan sun amince su dauki nauyin biyan dukkan kudin gwajin cutar corona. Sannan za su sa batun jinyar corona a dukkan nau'ukan inshorar da suke bayarwa, a cewar Pence. Pence ya ce kamfanonin za su kuma biya kudin duba lafiya daga nesa ta na'urori wato a telemedicine care ga majinyata don su samu biyan bukata ba tare da sai sun bar gidajensu sun ga likita ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugabannin 'yan majalisar dokokin Amurka da yammacin jiya Talata don duba yadda za a rage haraji ma kamfanoni da kuma ɗaiɗaikun mutane da suka yi asarar dukiyoyinsu sanadiyar ɓarkewar cutar corona. Ganin yadda hannayen jari suka rikito ranar Litini a daidai lokacin da ake wani rikici a kasuwar man fetur da kuma matsalar cutar corona, Trump ya gana da masu bashi shawara kan harkokin tattalin arziki, ciki har da sakataren baitul malin Amurka Steven Mnuchin, wanda ya gabatar masa da hanyoyi iri daban-daban na magance matsalolin da ke addabar tattalin arzikin kasar. Ana ganin bangaren kamfanonin zirga-zirga a Amurka waɗanda ke samun kuɗin shiga na dala fiye da tiriliyan ɗaya da fiye da rabi ma zai yi matuƙar galabaita saboda ɓarkewar cutar corona. Saboda haka ma yana ɗaya daga cikin ɓangarorin da za a tallafa musu. A ƙasar Kamaru an shiga zaman ɗarɗar a garuruwan da kuma ƙauyuka masu amfani da harshen Faransanci waɗanda ke makwabtaka da sashen masu amfani da Ingilishi, bayan da 'yan tawaye masu gugurmayar kirkiro ƙasa mai amfani da harshen Ingilishi suka ƙetara zuwa cikin yankin masu amfani da Faransanci suka kashe sojojin gwamnati baya ga ɗumbin makaman da suka yi gaba da su. Fararen hula na bayyana cewa ba su ma da tabbas ɗin cewa sojojin gwamnati na iya kare su.
Wala! Na kwarai! Na kwarai! Na kwarai! Na kwarai!
Halima Matembonfu kenan, wata manomiya yar shekaru 33 ke kuka yayin da ake jana'izar mijinta a sashen masu amfani da harshen Faransanci a ƙauyen Gulem wanda ke iyaka da masu amfani da harshen Ingilishi. Daga cikin mutanen da suka fito jana'izar mamacin akwai wani mutum dan shekaru 47 mai sayar da harawa mai suna John Tata, wanda yace tun bayan da aka kai harin aka rufe kasuwar ƙauyen.
Most of us that we are doing businesses, all the businesses are grounded, so we really pray for rapid solution.
Akasarin masu sana'o'i sana'o'in su duk sun durƙushe, saboda haka muna addu'ar samun mafitar wannan tashin hankalin.
An jima kaɗan Ibrahim zai dawo da wasu ƙarin labaran. Lauyoyin tsohon sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu sun ce bai ba su umarnin su ɗauki wani mataki ba dangane da tsige shi da aka yi daga mukaninsa, amma ya ba su umarnin da su kalubalanci tsare shi da aka yi, abinda suka ce ya take haƙƙinsa na bil'adama, kamar yadda za ku ji a wannan hira da wakilinmu Muhammadu Ibrahim Kwari ya yi da shugaban ayarin lauyoyin tsohon sarkin Abubakar Balarab Mahmud. Amma dai ya fara da bayani ne kan abin da ya kira rashin bin ka'ida wajen tsige sarkin.
Sashe na doka da aka bada sun raba da aka yi amfani da shi don cire shi. Mun duba wannan sashe, muna ganin fahimtar matalauyi cewa ba a bi ka'idoji da wannan sashe na tanada ba. A dokance muna ganin wannan tuba sarki bai yiwu ba a bisa doka. Amma hakkin gabatar da wani kalubalanta a kotu, wannan ya rata a wuyan sarki. Kuma yanzu haka dai babu wani umarni a rubuce ko ta sanarwa mai ɗau wani mataki a kan wannan ba, saboda haka babu wani abu da muka shirya yanzu da zami. Magana ta biyu ta kai shi wani gu ba tare da sansa ba, ba tare da yardarsa ba, to wannan ya ba mu umarni cewa lallai mu kira hukumomin ƙasa su sake shi, kuma ya koma wajen iyalinsa su zauna tare ba tare da wani jinkiri ba. Kuma mun ba da wannan sanarwa cewa lallai in har zuwa wayo gari ba su ke shi ba, to za mu gabatar da ƙara gaban kotun tarayya.
Ba kuwa ganin kamar ɗaukar wannan mataki na zuwa kotu zai ƙara tsawaita al'amarin, musamman ganin yadda harkokin tafiyar kotu suke, sannan kuma an ce wannan al'amari ne da aka saba gani a tsarin wato sarautar gargajiya idan an tube sarki.
Wannan tsarin sarautar gargajiya ba shi da wani tushe a tsarin mulki na ƙasa. Abu ne wanda 'yan mulkin mallaka suka kawo shi a zamaninsu, amma bisa tsarin mulki na ƙasa na dokokin ƙasa babu wani hujja, babu wani hurumi da za a yi wannan. Kuma akwai shari'a da aka yi a babban kotun Najeriya wanda ta kalubalanci gwamnati, kuma ta yi suka kan wannan irin wato wani abu da ake yi, wato a case na cire sarkin Gwandu Al-Mustapha Jikolo, wanda kotu ta la'anci hukumomin ƙasar nan irin wannan abin da ake, wanda shi ma sun da aka cire shi an kai shi kasar Nasarawa aka aje shi, wanda ya je kotu kuma kota batar cewa wannan abu da ake ba daidai ba ne, ba cikin tsarin mulki, kuma lallai bai kamata a yi ba, saboda haka ba wani dalili za a yi wannan.
Shugaban ayarin lauyoyin tsohon sarkin Kano kenan a tattaunawarsa da Muhammad Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC, inda agun muke cewa karfe 1 da minti kusan 9 na dare. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya.
To, tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yi matukar galaba kan Senator Vermont Bernie Sanders jiya Talata a zaben zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat a wasu jihohi uku zuwa yanzu, ciki har da muhimmiyar jihar nan ta Michigan da ke yankin tsakiyar ƙasar. Biden, wanda ke takarar zama shugaban ƙasa a karo na uku cikin tsawon shekaru 30, ya dada cilawa gaba a takarar zama wanda zai kalubalanci shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a babban zaben da za a yi a watan Nuwamba, bayan waɗannan nasarorin da ya yi a Michigan mai babban kamfanin ƙera motoci da kuma Missouri da Mississippi. Waɗannan nasarori uku da Biden ya yi na iya zama sharar fage ga yiwuwar yin nasara a sauran jihohi uku da suka kada ƙuri'unsu jiya Talata a zaben fitar da ɗan takara na jam'iyyar Democrat na baya-bayan nan. Yunkurin ƙasashen yammacin duniya na daƙile ƙungiyoyin ta'addanci a faɗin Afirka ya ci tura. Al'amarin da ke ƙara yiwuwar wata ƙungiya ko ma ƙungiyoyi masu alaƙa da ISIS su nemi kafa tasu daular a nahiyar, kamar yadda wani nazari na wani babban kwamandan sojojin Amurka ya nuna. Wannan mashahurin gargaɗi wanda aka gabatar da shi ga 'yan majalisar dokokin Amurka jiya Talata an gina shi ne kan wasu bayanan sirri da suka gabata da ke nuna yadda wasu ƙungiyoyin ta'addanci a Afirka suka yi ta ƙasaita tare da faɗaɗa burinsu ta yadda wasunsu suka mai da hankali kan Afirka ta yamma. Sojojin yammacin duniya da na ƙasa da ƙasa da kuma na Afirka da ke wurin sun kasa cimma buri, a cewar General Stephen Downsell, kwamandan sojojin Amurka da ke yaƙi a Afirka. A bayaninsa ga 'yan majalisar dokokin Amurka kan halin da ake ciki a Afirka ta yamma, wata babbar jam'iyyar adawa a ƙasar Mozambique ta yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta ƙaddamar da yaƙi a arewacin ƙasar inda aka kwashi shekara da shekaru ana ta tawaye mai nasaba da tsatsauran ra'ayi. Davis Samingo, shugaban jam'iyyar MDM ta uku a girma a ƙasar, ya ce ɗaukar mataki irin haka zai ankarar da ƙasashen duniya su taimaka ma gwamnatin Mozambique a gwagwarmayarta da ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi a lardin Cabo Delgado. Tun a shekarar 2017, lardin na Cabo Delgado mai rinjayen musulmi ya shiga fama da hare-haren ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi waɗanda wasunsu ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS.
Labaran duniya kenan ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Nasarar dai ya biyo bayan kiran da manyan sarakunan jihar nema suka yi.
To sai a gafarce mu. Idan muka leƙa jihar Adamawa kuwa an fara samun nasarar wasu masu garkuwa da mutane sun fara tuba tare da shan alwashin taimakawa jami'an tsaro wajen kamo tsaffin abokan aikinsu. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Nasarar dai ya biyo bayan kiran da manyan sarakunan jihar nema suka yi tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin Fulani irin su Meti Allah na cewa za a gudanar da addu'o'in tsina wato Fulako ga duni ba Fulace da ke da hannu ayyukan garkuwa da jama'a. Da ma ake nuna manema labarai wasu da aka kama da kuma wasu da suka tuba a rundunar 'yan sandan jihar. Rundunar 'yan sandan ta ce ma za ta ci gaba da haɗa kai da ƙungiyoyin da ke neman ci gaba. To wai ko me waɗanda suka tuba ke cewa? Ga ita bakin ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa wankan tuba.
Ta kama shan mun ga wanda za mu yi garkuwa mu samu kuɗi mu yi mu samu kuɗi. Kuma yanda na faɗa ma ɗin nan muna gani muna samun su a banza kuma a banza suke wuce mu. Kiran da nake musu wanda ya yarda ya ji wanda ya san na aiki da shi ya ji. Kiran da zan mishi sa'o'in da zan ba shi ya kawo kanshi. In bai kawo kanshi ba kuma in kawo shi wanda na sani. Domin muna nan ungiyar mu yace Allah yanzu mun shiga muna nan cikin ta. Yanzu da wanda muka sani da wanda bamu sani ba ma sai mun kama wanda ya san shi sai kuma sai mun hada kai mun je mun kawo su.
CP Audu Madaki dake ma zama commissioner yan sannan jihar Adamawan ya ko bai na wasu nasarorin da suke samu a yanzu.
Muka bi sawun su a hankali-hankali muna ta reading yawanci areas nasu kuma muka zo muka blocking hanyar samun abincin su a can duwatsun da suke boya. Idan muka cewa lalle-lalle su repenting complete da zai muna approaching the government wacce ta kwana yaran fa gaba da suke amma yanzu sun repenting kuma ya kamata a nemi musu abin hannu wanda zai taimaka rayuwarsu.
Shi ko shugaban kungiyar mai yatta Allah Alhaji Jawoji Isa ya ce za su ci gaba ne da ba da haɗin kai.
Mu shugabanni na Metiyala na jihar Adamawa mun zanna da zakatin namu mun duba ya kamata mu haɗa kai da security na Adamawa don mu kawo Adamawa zaman lafiya.
Koma da menene fatin talaka shine Allah sa kulliya take biyan kuɗin sabulu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Ƙungiyar da ke fafutukar samar da tsaro da kyakkyawan shugabanci da kuma wasu 'yan gudun hijirar da 'yan bindiga suka raba da mahallansu a jihar Katsina sun yi gangami a gaban masaukin gwamnan jihar a birnin Abuja. Ga Hassan Mai na kaina da ƙarin bayani.
shugaban kungiyar Abdullahi Aliyu Katsina ya yi bayanin makasudin wannan gangami nasu.
To wannan taro namu mun hadu a nan wajejen tare da mutane da suka zo daga bangarori daban-daban na jihar Katsina, musamman inda wannan annobar rashin zaman lafiya ta addaba, domin mu kawo korafe-korafenmu ma gwamnatin jihar Katsina saboda ta ɗauki matakai, wasu sababbin matakai. Gwamnatin jiha ya kamata abin da ya kamata yi, musamman idan muka kalli abin da yake faruwa yanzu a jihar Borno, inda gwamna Zulu ya tashi daga Najeriya ya je har Kamaru ya nemo sama da 'yan sa-kai ko vigilante 300 domin su taimaka ma sojoji da 'yan sanda wajen kawo ƙarshen wannan matsaloli. Amma abin takeici jihata ta Katsina sai aka rushe 'yan banga da ake da su, kuma yanzu wata tara.
Su ma wasu daga cikin waɗanda wannan tarzoma na 'yan bindiga ya raba da gidajensu daga wasu sassan jihar ta Katsina sun yi ƙorafi dangane da wannan rashin tsaro da jihar ke fama da shi a halin yanzu. Da farko ga Sama'ila Musa.
Ƙorafinmu yanzu shi ne akwai mutanen da sun bar gidajensu wasu shekara, wasu sama da shekara, gaskiya wasu sun rasa dabbobinsu, wasu sun rasa gurin noma. Ya kamata gwamnati ta kira duk wanda yake da ruwa a tsaki a harkar tsaro su zo su zauna su kawo lasting solution game da wannan rashin tsaro da muke da shi.
Sunana Yusuf Dan Koko, kafin ta safa da local government. Ni ina yankin Zakka, daga bakin Zakka abin da ya zo kore ya shigo ya zo Marina ya haura je Illela ya te rugu ya zagaye koma hata Daurawa, daga nan har ka kai kasai gaba ɗaya mutanen gurin da ke wurin nan yanzu ba wanda ke iya zuwa kowace irin matsala same shi sai da gonar shi.
Domin jin martanin gwamnatin jihar Katsina, na tuntuɓi mai baiwa gwamnan jihar shawara kan sha'anin tsaro Alhaji Ibrahim Katsina.
Da wani zaman lafiya shi muke nema, kuma in Allah da nan muka sa gaba magana 'yan sa kai za ka mafi yawanci ba su da tsarin na next rules of engagement. Mu yanzu vigilance muke so mu introduce na community policy.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:69, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Daga ƙarshe dai gwamnatin jihar Kano ta cire sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu. Manazarta sun ce dama ai arena. Jama'a assalamu alaikum.
Sarkin Kano ya nuna rashin biyayya ga bin dokoki wadda ake bayarwa daga ofis ɗin mai girma gwamna da kuma sauran hukumomi wadda ya kamata a ce ana bin waɗannan dokoki da suka bayar.
Babban labarin da ya soma tambari a farkon makon nan a Najeriya, musamman arewa kenan, na cire sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu daga karagar mulki da gwamnatin jihar Kano ta yi tare da maye gurbinsa da Aminu Ado Bayero. Idan za a tuna, masu fashin baki sun sha bayyana takaddama tsakanin sarkin da gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje a zaman tsagwaron siyasa ne kawai, da ta soma bayyana a fili tun daga lokacin shirye-shiryen zaben shekara ta 2019. Dr. Tukur Abdulkadir malami ne a jami'ar jihar Kaduna kuma mai fashin baki a kan lamuran siyasa, ya ce ai dama arena kuma tarihi ne ya maimaita kansa.
Ba abin mamaki ba ne, ba kusan tarihi ne ke maimaita kanshi, kuma manuniya ne ga irin kwamata na siyasa da kuma shugabanci da rashin shugabanci na gari da ke adabar arewacin Najeriya, musamman yankunan da kabilun Hausa da Fulani suka fi rinjaye a ciki. Saboda haka wannan kusan za a ce dama ƙarshen tika-tika ce. An kawo ƙarshen shirin da a kowane ɓangare ya dinga yi ne har da cin wata manufa, kuma yana jin ƙila manufar da suke so a ɗaya ɓangaren cimma sun cimma, me ɗaya ɓangaren kuma zai yi baya ga wannan, to wannan wani al'amari ne da lokaci ne kawai zai tabbatar. Yawwa, idan ba mu manta ba, masarautar Kano ko a shekarun baya lokacin da yamuwa ba mu a haide mu ba, an taba ainihin tsige mai martaba sarkin Kano a Sam Ahmadu Sulusi, a misali a ta jihar Kano kenan. Sannan kuma a cikin arewacin Najeriya ana akwai abubuwa da yawa da ake yi wanda yake ya shafi ainihin ruguza tsari da martabar masarauta tun lokacin mulkin soja. In ba mu manta ba, lokacin marigayi shugaban kasa General Sani Abacha, an yi wannan, an sauke babban sarki ma a lokacin sarkin musulmi gaba daya, ainihin marigayi Alhaji Ibrahim da shi an cire shi. Kuma a jamhuriyar nan ta hudu akwai lokacin da gwamnan jihar Kebbi ya tsige sarkin Gwandu a wannan lokaci, Almustapha Haruna Jakolo.
Shin me za a iya cewa yanzu kenan zai iya biyo baya na wannan mataki na Kano?
Wannan zai kara dama ɗan abin da ya rage na martabar da waɗannan gidajen masarautu suke da shi, zai kara lalacewa, zai kara ɗaiɗaicewa, domin mutane da yawa suna nuna ainihin kaicensu a irin yadda shugabannin ƙasa, tun daga kan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma ainihin sauran masu faɗa aji a ƙasar nan suka kasa sa baki, tsoma bakin su wajen kawo mafita a cikin wannan al'amari. Dama da yawa jama'a, miliyoyin mutane suna nuna kaicensu da irin rashin shugabanci kyakkyawa da ake da shi a arewaci, ko ta ɓangaren siyasa, ko ta ɓangaren addini, da ɓangarori na hanyoyi da aka san arewa da shi.
Daga cikin dalilan da gwamnatin jihar Kano ta bayar na ɗaukar wannan mataki shi ne saboda a inganta ko kuma a kare darajar ita masarautar Kano.
Ina ganin cewa zai wahala jama'an Najeriya da cewa gwamnatin Kano tana yi ne domin ta kare muradun da aka san Kano da shi. Saboda haka ina ganin cewa in ba mu manta ba, bayan da Allah ya sa shi gwamnatin jihar Kano ya samu nasara, ai a gidan gwamnati an ga yadda aka dinga rusa hotunansa da kuma sauran wasu yankuna da kuma irin maganganu da magoya bayan gwamnati ke ta yi na nuna cewa tabbas ko ba jima ko ba daɗe sai sun cire shi. Illa dai dama ko mun so martaba gidajen sarautu ƙara lalacewa suke yi sakamakon kwaɗayi da rashin martaba junansu da suke yi. Wala Allah za mu iya cewa ƙila shi a iya cewa yana zaƙalƙale, wato amma dai yana ɗaya daga cikin waɗanda in aka kalle su, aka kalli kuma irin yanayin yadda suke gudanar da shugabancinsu, musamman a abin da ya shafi harkar ta ilimi da kuma zamantakewa, za a ce yana kusan fidda wasu yankuna na arewa kunya sakamakon yadda wasu daga cikinsu su ba sa iya cewa komai.
To sai dai kamar yadda Dr. Tukur ya faɗa, an daɗe ana ƙorafin cewa manyan ƙasar, musamman shugaba Muhammadu Buhari, sun yi shiru abinsu ba tare da sanya baki domin daƙile wannan takaddama ba tun tana ƴar ƙarama. Tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji General Abdulsalami Abubakar ya taɓa jagorantar wani kwamitin sulhu da ya yi yunkurin sasanta sarkin da gwamnan na Kano kafin hamshakin attajiri Aliko Dangote. General Abdulsalami na ganin da manya sun sa baki, da lamarin bai kai haka ba.
Allah Ubangiji ya ga mun iyakacin kokarinmu. Mun zauna da gwamna, mun zauna da sarki, mun zauna da gwamna tare da sarki, mun ba su shawarwari abinda mu muka ga ya kamata a yi. Kuma a ƙarshe muka bar shi gwamna da sarki su kaɗai suka zauna suka tattauna. Bayan da muka gama aikin wannan kwamiti, kuma mun ga alama hanya watakila za a samu daidaituwa, amma ga abin da ya faru a ƙarshe.
To ana ganin cewar a rashin sa baki na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana daga cikin abin da ya ƙara sa abin nan ya damalmale.
To wannan ni ba zan kamar yadda an ce ban sani ko ya sa baki ko bai sa baki ba, amma dai ga alama tun da ya anshi wannan report namu, kuma in ya sa baki zan yi mamaki bayan ya sa baki mu kai inda wannan abu ya faru. To amma ka san komin sa baki, komin shawaran da aka bayar, abinda Allah ya kaddara babu mai canza shi.
Koma dai menene? Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya ce ya rungumi kaddara a jawabin da ya yi ta kafafen sada zumunta na internet, wanda kuma shi ne karon farko da ya yi magana tun somawar wannan cece ku can.
Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara an naɗa ni sarkin Kano ranar 8 ga watan June shekara ta 2014. Ya raya ni a cikin rayuwa da lafiya shekara kusan 6 akan wannan gado da wannan gado namu mai albarka. A yau Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ya bada sarauta, ya kaddara ya karba. Ko da yaushe muna fada cewa sarauta ajali ne da ita, kwanakin da Allah ya rubuta akan gado kayyadaddu ne, idan ranakun nan sun zo, ko ana so ko ba a so, sai an tafi. Saboda haka mu mun karbi dukkanin abin da Allah ya yi, mun yadda, mun gode, mun yi farin ciki, kuma mun san shine alkhairi a gare mu.
To amma da alama tsugunne bata kare ba tukunna, domin kuwa lauyoyin tsohon sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu sun sha alwashin kalubalantar baki ɗaya tsari na fitar da sarkin. Babban lauya Abubakar Balarabe Mahmud shine jagoran lauyoyin sarkin da aka cire.
Sashe na doka da aka bada sun raba da aka amfani da shi don cire shi. Mun duba wannan sashe, muna ganin fahimtar matalauyi cewa ba bi ƙa'idoji da wannan sashe na tanada ba. To a takaice muna ganin wannan abu ne kawai da gwamnati zartar ba tare da bin ƙa'ida na doka ba, ko ba tare da kiyaye haƙƙinsa na ɗan adam ba, wanda lalle tsarin mulki ya ba shi dama kafin autar da wani abu gare da shi game da shi, dole ba shi dama ya kare kansa. To wannan ba yi ba. A dokance muna ganin wannan tuba sarki bai yi ba bisa doka, amma haƙƙin gabatar da wani ƙalubalanta a kotu wannan ya rata a wuyan sarki. Kuma yanzu haka dai babu wani umarni a rubuce ko ta sanarwa mai ɗau wani mataki a kan wannan ba. Saboda haka babu wani abu da muka shirya yanzu da zami. Magana ta biyu ta kai shi wani gu ba tare da sansa ba, ba tare da yaddarsa ba. To wannan ya bamu umarni cewa lallai mu kira hukumomin ƙasa su sake shi, kuma ya koma wajen iyalinsa su zauna tare ba tare da wani jinkiri ba. Kuma mun ba da wannan sanarwa cewa lallai in har zuwa wayo gari ba su sake shi ba, to za mu gabatar da ƙara gaban kotun tarayya. Babu wani hujja, babu wani furumi da za a yi wannan. Kuma akwai shari'a da aka yi a babban kotun Najeriya wanda ta kalubalanci gwamnati, kuma ta yi suka kan wannan irin wato wani abu da ake yi, wato a case na cire sarkin Gondo Al-Mustapha Jikolo.
A nan za mu dasa aya a cikin shirin, sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Zainab Babaji. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To ga labaran amma takaitattu. Kamfanonin inshorar lafiya a Amurka za su rika daukar nauyin gwajin cutar corona. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugabannin 'yan majalisar dokokin Amurka don duba yadda za a taimaka ma waɗanda suka yi asara saboda cutar corona. A ƙasar Kamaru an shiga zaman ɗarɗar a garuruwa da kuma ƙauyuka masu amfani da harshen Ingilishi ko Faransanci waɗanda ke makwabtaka da masu amfani da Ingilishin. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yi matuƙar galaba kan Senator Vermont Bernie Sanders jiya Talata a zaben zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat a wasu jihohi uku zuwa yanzu, ciki har da muhimmiyar jihar nan ta Michigan da ke yankin tsakiyar ƙasar. Biden, wanda ke takarar zama shugaban ƙasa a karo na uku cikin tsawon shekaru 30, ya daɗa cillawa gaba a takarar zama wanda zai kalubalanci shugaba Donald Trump.
To madalla, kafin mu yi salama da kuma muna miƙa sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin Gumal Alhaji Ahmed Muhammad Sani da iyalan Ayyub Muhammad Sani sarkin Kudu na Gumal da kuma iyalan Alhaji Idris Muhammad Matawallan Gumal, waɗanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Asabar, Allah ya ji kansu ya kuma gafarta musu ya kuma baiwa iyalai hakurin jure rashi. Haka kuma muna miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan Malam Sa'idu Tudun Wada, wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya Talata a garin Tudun Wadan ɗan Kadai, kuma wane ga marigayi Umar Sa'id Tudun Wada, Allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa. Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Kamar kullum za a iya zira shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Chiba Hiro Diodone wanda ya bada umarnin shirin, da ma injiniyanmu na yau Carl Sterling, Ni Sarfi Lahashin Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.